sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da maraicin yau, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin yau Litinin 4 ga watan Mayu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanin labarai.
A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana irin nasarar da ta samu da yaki da annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hasashen adadin waɗanda za su mutu. Takun saka da ke tsakanin Amurka da China ya sa kasuwannin hannayen jari cikin rudani.
Tsakanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu kuma, muna da rahoto kan bayanan mace-macen da ake fama da shi a jihar Kano. Haka nan daga kasar Niger za a ji cewa coronavirus ke ta halaka ministan kwadagon Niger Muhammad bin Umar. A yau kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande zai gabatar mana da shirin ilimi garkuwar dan adam. Sannan za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai tarin albarka kuma za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan. Amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko daya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasarar ta zo ne mako daya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata daya don yaki da yaduwar annobar. Tabbas wannan alƙalin ma na yau suna ƙarfafa gwiwa. Amma wannan yanayin shine na farko, a cewar Director General na kiwon lafiyar kasar Ashley Bloomfield. Zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin, a lokacin da cutar take bayyana da tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar, watan kwanaki 5-6. Ita kuwa Italiya, ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi kamari, ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau Litinin, inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a kafa da kuma ziyartar 'yan uwansu. Su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da 210,000 suka kamu da cutar, inda mutum 29,000 suka mutu. Ko a jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174. Wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskar su daga yau Litinin, ranar farko da aka sassauta dokar takaita zirga-zirga, a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka bada bayanan cewar mutum 164 sun mutu. An kuma samar da safar rufe fuska miliyan 6 don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen Madrid, Barcelona, Mallorca, Catalonia da dai sauransu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19, a yayin da yake alƙawarin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar ƙara buɗe al'amura a ƙasar. Za mu iya rasa mutane da za su kai 75,000 ko 80,000 har zuwa 100,000. Wannan mummunan abu ne, Trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na Fox News suka yi da shi a daren jiya Lahadi. A mako da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum 60,000-70,000 ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus. A daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau Litinin, Trump ya ce gwamnatin tarayya na iya ribanya kudaden da ta ware na taimakon gaggawa daga biliyan 3. Ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu da samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan kasar kudade. A cewar Trump, ƙarin taimako na kan hanya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce zauren majalisar su zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaki da annobar COVID-19 da ma wasu ayyukan gaggawa. A baki dai kasar Amurka, ma'aikata na daukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na daukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki, inda suke ayyukan ban mamaki, a cewar McConnell, ya kuma kara da cewar za su yi hakan su ma a yau Litinin. Chachar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Hannayen jarin kamfanin Hong Kong, Hang Seng, ya fadi da kashi 4 cikin 100, yayin da kamfanin Kospi da Kesswell ya fadi da fiye da kashi 2.5 cikin 100, a inda hannayen jari a Sydney suka samu riba da ta kusan kashi 1.5 cikin 100. Su kuwa kasuwannin Japan, China da Thailand ba su bude ba saboda hutu. Beijing dai ta sha suka akan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar, a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji da ke Wuhan, inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata. China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samu asali ne daga wannan ɗakin gwajin, kana ba yadda cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan. Ita kuwa kasuwar hannayen jarin Amurka ta yi ƙasa ne da kimanin rabin kashi cikin 100.
Madalla, kashin farko na labaran duniyar kenan. Yusuf zai dawo da kashin labaran da biyu bayan mun duba rahotonmu na farko. Yayin da ake samun bayanai masu cin karo da juna game da musabbabin yawan mace-macen mutane a jihar Kano, kwamitin yaki da cutar coronavirus na jihar ya yi ƙarin haske dangane da halin da waɗanda suka kamu da cutar suke ciki bayan an killace su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kafofin labarai na cikin gida sun ruwaito shugaban kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa akan yaki da cutar corona a jihar Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, na danganta yawan mace-macen mutane a 'yan kwanakin nan a Kano da wannan cuta ta corona. Sai dai bayan sa'o'i kalilan, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya musanta waɗancan rahotanni, yana mai cewa kwamitin su na ƙwararru na ci gaba da aikin bincike game da wannan batu, kuma nan ba da jimawa ba zai wallafa rahoton sakamakon bincikensa. Kokarin da na yi domin samun shi Dr. Nasiru Sani Gwarzo domin ya ƙara fayyacewa jama'a game da waɗannan kalamai da ke karo da juna kan lamarin mace-macen bil'adama a Kano ya ci tura, domin kuwa wayoyinsa ba sa shiga, kuma na aiki da saƙon katta kwana babu amsa ya zuwa lokacin da na kammala wannan rahoto. To amma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator kwamitin gwamnatin Kano na yaƙi da cutar corona ya yi ƙarin haske dangane da halin da mutanen da suka kamu da cutar suke ciki, waɗanda yawansu ya ta sama 400.
Yawancin mutanen da muka yi admitting, wato muka kwantar a wannan asibitoci da muke da su, yawancinsu jikinsu za mu ce stable, wato ba su da matsala mai yawa. Yanzu haka mun dauki wasu wanda samfur ɗinsu yake an dauki na farko ya zama ba shi da alamar wannan cuta, mun ƙara ɗaukar na biyu. A kowane lokaci zuwa yanzu za mu sanar da wanda muka sallama, insha Allah, idan samfur ɗin ya ƙara dawowa daga wajen gwaji.
An riga an gaya wa duniya cewa corona har yanzu ba a gano maganinta ba ta TB, kuma ba ma vaccine ɗinta, wato maganinta na rigakafi. Abin da mutane suke tambaya, su waɗanda ake killace wannan, me ake ba su ne har a gano cewa jikinsu na sauki ko kuma sun ma warke?
Ana ba su haɗa-haɗan magani ne a ga wanne ne zai yi musu magani, amma dai babban abin shi ne ana ba su abin da ake kira supportive care, wato abin da zai taimaka musu.
A jihar Jigawa kuwa yau ne aka shiga rana ta uku da rufe wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar saboda kaucewar yaɗuwar cutar corona. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar ya yi ƙarin bayani.
To ana ba da haɗin kai sosai, abu na biyu kuma kaga saboda an killace jama'an nan, yanzu kaga mun gano yadda suka yi mu'amala da mutanen nan an sauke temperance, to kaga shi ma wata nasara ce. Akwai, muna da shinkafa, muna da gero, muna da mangyaɗa, bayan haka ma kuma gamayyar kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya ta ce za ta turo mana kela 95 na kayan abinci, kuma bayan haka ita ma gwamnati tana nan tana shiri za ta ƙara siyo wani kayan abinci a sake rarrabawa jama'a.
akan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jigawa ke killace da almajirai su kimanin 1,000 waɗanda gwamnatocin jihohin Kano da Gombe da Nasarawa suka koro. To amma ita jigawan ta ce za ta ci gaba da kula da almajiran sauran jihohin da ke karatu a cikinta har zuwa lokacin gushewar annobar corona. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah ya kyauta. An gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Yanzu ga Yusuf da fashin labaran na biyu.
Mayakan taliban sun ɗauki alhakin wani hari da aka kai a sansanin sojin Afghanistan da matattaran bayanan sirri da ke lardin Helmand a daren jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum 7 tare da raunata fiye da dozin, a cewar wata majiyar tsaro. Jami'an Afghanistan sun tabbatar da kai harin, wanda ya hada da mai magana da yawun gwamnan Helmand Umar Zawak, wanda ya ce waɗanda suka jikkata ba su da yawa. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ɗin dai ta ce mutum ɗaya ne ya samu rauni. Majiya da ta buƙaci a sakai suna ta ce wani sansanin da ke lardin Grishk shi ma an ɗaiɗaita shi. Kwamishinan 'yan sanda na yankin Ismail Falwag ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne da ke cikin wata mota ƙirar Mazda ya tada bom ɗin a bakin ƙofar shiga wajen. Sansanin da ke kan hanyar zuwa Kandahar na da tazar kilomita 120 daga yankin arewacin birnin Lashkargah, inda jami'an tsaro masu lura da babban hanya suke zaune. A wata sanarwa da kungiyar Taliban ta fitar na ɗaukar alhakin, ta ce na ramuwar gayya ne saboda ci gaba da sabawa yarjejeniyar da aka cimma da Amurka da kungiyar ta Taliban a watan Fabrairu a birnin Doha, kana da kai hari ga fararen hula a yankunan da Taliban ke rike da ikon su. Kotun kolin kasar Israel za ta yi wani zama na biyu a yau Litinin domin fara sauraron kara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Firaministan kasar Benjamin Netanyahu na nada mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi. Kotun mai alkalai 11 za su duba yiwuwar ko za a amincewa ɗan siyasar ya nada mukamin gwamnati a irin wannan yanayi, duk kuwa da cewar tsarin dokokin kasar Isra'ila bai ce komi akan haka ba. A farkon wannan shekarar ne dai wata kotu a kasar ta tabbatar wa Netanyahu da aikata laifuffuka da suka hada da cin amana, zamba da kuma karbar cin hanci, wanda shi kuwa ya musanta aikata ba daidai ba. Idan kotun ta yanke hukuncin cewar Netanyahu bai cancanci zama firaminista ba, to ba mamaki a sake gudanar da zaɓe a kasar na 4 a jere cikin watanni 12. Netanyahu dai ya rattaba hannu akan yarjejeniyar gwamnatin gamayya da abokin hamayyarsa Benny Gantz a watan jiya bayan zagaye na 3 da ba a kammala ba na zaben 'yan majalisun kasar. Karkashin yarjejeniyar, Netanyahu zai zauna a matsayin firaminista na tsawon watanni 18, shi kuma Gantz ya karba har na tsawon watanni 18.
An gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanninmu. Hukumomin kasar Nijar sun tabbatar da cewa cutar coronavirus ce ta yi sanadiyar mutuwar ministan kwadugon kasar kuma shugaban jam'iyyar PSD Basira Muhammad bin Umar, wanda ya rasu a yammacin jiya Lahadi a babban asibitin Hospital General de Reference da ke birnin Yamai. Sulemu Mani Barma na da ƙarin bayani.
Rasuwar ministan kwadago Ben Umar Muhammad wacce ta zo jama'a da bazata ta matakar girgiza lokacin 'yan Nijar waɗanda a fili suke nuna juyayi akan wannan al'amari da suke kira babban rashi saboda kyawawan halayen wannan fitaccen ɗan siyasa a bakan aikinsa a gwamnatance irin su ministan watsa labarai Salisu Muhammad Habi na yi wa marigayin kyakkyawar shaida.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya dauki rayuwa Muhammad Ben Umar. Shi dai ben abu guda na mishina. Mutum ne wanda bai da dogon surutu da yawa, amma iya fara magana duk abinda duk na gaskiya zai faɗi. Ba mutum ne mai wani ɓoye-ɓoye ba, ko mutum ne wanda adda biyayya, wanda kuma adda magana guda tsayayya bisa ga abinda ya tabbatar da shi an na ƙwarai gare. Ko da mutane ba su yin daɗi zai iya faɗa musu gaskiya, da mu dai muna zaman da cikin gwamnati, amma akwai wuya ka ji an ciya ba ta wani rai. Duk irin maganar da ka yi iya zuwan to ba ta daɗi Ben Umar na hankulin. Dan ko shugaban ƙasa da kai ne ya nuna ƙin bin bakin ciki ne bisa ga na bude shi a Nijar. Ka
haka su ma mataimakansa a jam'iyyar PSD Basira sun yaba da dattakon shugabansu marigayi Muhammad Ben Omar, saboda a cewar su baya gajiya da bayo makusantansa shawarwari akan zamantakewa. Hashiya Zainabu Baje ita ce shugabar matan PSD Basira.
Allah duk abin da yayi daidai ne, amma matoshi babbar shi ne garin PSD Basira, babbar shi ne ga sami kishi dangin shi, kuma babbar shi ne ga kasar ta Niger gaba ɗaya. Wallahi kasa ta yi babbar shi.
Me zaki iya tunawa daga shi marigayi Ben Omar a lokacin da yake raye?
Lokacin da yake raye kullum sai ya ce mana ku bar girman kai, ya ce mana girman kai rawanin siyani, kuma ya ce mana in ka duka muwada ba wannan zai hana ka tashi da tsawonka. Kullum ana renewa ga jawabin da yake bamu, kuma ya ce ko ne kake yi duniya ka bi hanyar Allah, ka bi dokokin Allah. Ya ce maka ka so duniya kaman baka mutuwa, ka yi tsoron Allah kamar yanzu za ka mutu. Wallahi kalamomin shi kenan. Da aka fara reni a tsari bai gaya mana haka nan ba. Mutum ne mai son mutane.
Ministan cikin gida Bazum Muhammad da ke matsayin dan uwa na jini ga Ben Omar Muhammad da na kira ta waya ya tabbatar min da cewa marigayin ya yi fama ne da cutar coronavirus kafin rayuwar halinsa, sai dai bai so mu yi wata doguwar hira da shi ba sakamakon alhinin wannan rashi. A yau Litinin ne aka yi jana'izar sa a babbar asibitin Yamai cikin yanayin mutunta matakan dakile yaduwar cutar COVID-19. Ya kuma samu gaisuwar ban girma daga shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da mambobin gwamnati kafin a yi masa lakiya zuwa makabartar Yantala. Dan asalin karkarar Gure ta yankin Zandar, Mr. Ben Omar Muhammad, malamin tarihi ne da kimiyyar geography, ya rasu yana da shekaru 55 a duniya, sannan ya bar mata guda da 'ya'ya shida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah ya ji kan magabatan mu ya kuma kyautata ta mu ƙarshen. An gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda, Yusuf ya shigo ya gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda ya shirya kuma zai gabatar. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan wasu hanyoyi da masana ke ganin za a iya amfani da su wajen inganta ilimi da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a tsakanin matasa. Masanan sun gabatar da kasidu da dama a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Madina Dauda ta halarci taron, ta kuma haɗa mana rahoto na musamman.
A yayin da wasu ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci, ƙwararru a fannin zamantakewa da kuma ƙungiyar marubuta adabi a Najeriya wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar ta yi a Abuja, shugaban tsare-tsaren ƙungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske.
Problem din ne shine tunanin mutane. Ko mutum din ko shi insurgents ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba, so gara a samu inda za a yi magana da shi, inda za a yi convincing din shi, so say the use of rubutu, literature, wasa irin wannan, so that zai duba ya bincika ya gan cewa wannan da na gan kaman shi dan adawa na ne, yanzu na gan wannan a cikin wasan nan, na gan a wannan film din nan, so ni ma zan dan gyara hanya na, in gyara kaina in fara wani abu inda ya kamata da za a yi zaman lafiya.
Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 30 ne kawai ke dan tabuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da kungiyar marubuta adabi ta kasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a karfafa yanayin tsaro? Shugaban cibiyar White Ink, Janar Sale Balame Murabus, ya yi tsokaci.
Shawo masu matsanantan ra'ayi akan hanyar ta'addanci, musamman yanda ya shafe mu a arewa, da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai. Saboda haka idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da 'ya'yanmu da kuma matasanmu ba, muna cikin mugun hatsari. Saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da ƙwaƙwalwan mutanenmu, wanda ko idan ba mutum yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi, da kuma mutum zai iya zama ya yi karance-karance ko kuma ya saurari wasu abubuwa da ake na fannin duniya daban-daban, sai ka tarar cewa shi jahilci shi kansa cuta ne, shi kansa babban rauni ne. Saboda haka sani ba kawai dai sani wannan na harkar abinda ka ji ba, abinda za ka iya karantawa da kanka, ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka, wanda hanyar koyarwa shi ne fa mafita a gare mu gaba ɗaya.
Ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin za a amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi, ga nazarin da ta yi?
Abin da na gani za a fara yi tunda an riga an manta da waɗansu al'adunmu da yawa, shi ne a fara da yara. Yara na makaranta ƙanana, kamun a zo kowane a cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus, a sa wasan kwaikwayo a ciki, a nuna musu meye al'adunmu da aka manmanta da su, da ɗin labarin da ake bara kamar da kakanninmu su ya ba mu labarai da daddare, tatsuniyoyi da daddare, a dawo da su yaran nan su iya ganewa. To da kannan in suka gane al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa ƴansu, su koya iya ƴaƴansu da har a ci gaba da adabin, kuma ya rage abin da yake faruwa ta'addanci ɗin nan. Amma yanzu muna da aiki a gaba.
Kamar wani irin aiki kenan?
Saboda yaranmu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gadadin nan duk ba a yi, saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu yi kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito, inda za mu je, maimako a bar su kawai suna kallon talabijin ko kwamfuta daga safe har yamma, ko kuma da telefon dinsu suna waya kullum, ana musu magana ma ba sa ji, suna cin abinci suna duba waya. To irin wayannan dole ne mu ne za mu iya taimaka, in za mu iya a fara yaki ne sosai.
Kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri?
Wallahi zai yi inda muka tashi tsaye, amma sai an tashi tsaye don abin yayi nisa. Yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa. Yara yan primary su haka suna waƙan abin da ba za ka taɓa kai ma da ka girma da abin da ba ka taɓa ji ba. Saboda haka muna da aiki, mu ne iyaye da jami da kakanni duka muna da aiki, da malaman makarantu reorientation, canza tunani, muna da aiki.
Ba kya ganin kamar zai buƙaci kila taimako daga wasu ƙasashe da suka riga suka ci gaba?
Ko da ke muna son taimako, amma ba irin taimakon da zai danne namu al'adun ba.
To taimakon mai kuɗi ko kuma basira ko kuma wayarwa ko kuma mai wani irin taimako?
Basira ko da wayarwa. Kuɗi so da yawa ka ba su kuɗi sai dai ko su je su ƙara mata ko kuma su yi wani abu da shi.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata a yau. Yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taya ni haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Muna muku fatar a sha ruwa lafiya. Peace salam.
Mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Fangai da Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi. Daga shirin ilimi sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace duk ranar 3 ga watan Mayu rana ce ta ƴan jaridin duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. Saboda haka muna jinjina wa ɗaukacin ƴan jaridin duniya, musamman a wannan lokaci da suke gudanar da aikinsa cikin mawuyacin hali. Kuma babu shakka aikin jarida aiki ne da ya kunshi sadaukar da kai da kuma lokaci. Sako na gaba ya fito daga Abban Bini Basguru ya ce salam biyoye Hausa. Dan Allah ku bani dama da ni kira ga 'yan kasuwarmu da siwa Allah siwa Annabi su daina ƙara farashin kaya irin wannan lokaci na azumi. Sako daga Babandi Mamman Bande da Magaram ya ce salam biyoye Hausa. Al'ummar duniya mu ji tsoron Allah mu koma gare shi mu duba wannan ƙwayar cuta da ido baya iya ganin ta ta gagari duniya baki daya. Sako daga Shewa Adamu Jawo ya ce muna taya daukacin yan jaridin duniya muna ranarsu da ta gudana jiya Lahadi da fatan za a daina cin zarafinsu domin dai ba su kamace duk wani nau'i na cin zarafi ba kasancewa su ne idanu kuma kunnuwan al'umma masu ji da gani su sanar da al'ummar halin da duniya ke ciki. Sai sako daga Kabiru Janye Kware a Najeriya ya ce sassauta dokar da ta takaita zirga-zirga a birnin Abuja da kuma jihohin Lagos da Ogun a Najeriya gaskiya wannan ya yi daidai. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar da ƙasarmu take ciki na COVID-19. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Wauri da Aliyu Usman Taka Lafiya suka ce muna taya 'yan jaridu murnar ganin ranar 'yan jarida ta duniya. Muna so mu yi amfani da wannan dama wajen jinjina wa 'yan jarida a ƙoƙarinsu na ganin sun faɗakar da jama'a hanyoyin da za su bi su kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Da fatan hukumomi za su ba su cikakken kariya yayin gudanar da ayyukansu.
Madalla. Bayan wannan kuma sai falalar azumin watan Ramadan.
Sunana Tijjani Balakal Ram. Sako na farko, Ramadan na bana ba irin Ramadan da ya wuce bane. Mutane suna cikin matsala istighfari da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da gyara zuciya shine a gaban mutane. Ba gwamna ya ce ko shugaban kasa ko kansila ko wani ba. Mu koma gurin Allah kofarsa mu tsaya zai mana komai mu manya tawakkalar Allah fa hasbu. Sako na biyu, duniya ta riga ta kama wuta yanzu sai inda ba a rasa ba. Kowace kujera yanzu ta mulki ta zama abar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba. Ina tabbatarwa da 'yan uwa musulmi cewa nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi yace baya so. 'Yan uwa musulmi da yawa wasu daga ciki sun yi wasa da alqur'ani wajen karbar madafar iko sun dau alqur'ani sun rantse da girman Allah sun karye alkawari sun ci amana sun yi ƙarya. Shi yasa da tsadar kaya da cututtuka da rashin kwanciyar hankali da tsoro da Allah ya sako mana da shi yanzu kana tafiya tsoro kana ɗakin ka tsoro kai kade kana tsaye tsoro wallahi sai mun dawo ga Allah mun gyara zuciyarmu da istighfari da salatin manzon Allah da kyawawan halaye. Saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi ƙasa-ƙasa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. 'Yan uwa abokan zama idan Kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu. Mu kuma idan azumin Ramadan ya zo mai a haɗa mai kyau da mara kyau, gero a haɗa riɓaɓɓe da mai kyau, shinkafa a buɗe a kwashe rubin kwano ko kwano ɗaya, masara ko dawa ko wani abu a cire a dinga ɗebewa sukari haka a ji tsoron Allah. In mutum ya ci gaba da yin wannan a cikin wata mutane suna maka Allah isa ko kuma ba su sani ba ya cuce su wallahi ya karɓi rabon wuta. Duk abin da zai da umrarsa da haji na labbaika Allahumma labbaika haji da umra Allah na ce masa wallahi la labbaika wala sa'adai.
To kafin mu yi sallama da ku ga Yusuf ya dawo da labarai amma fa a taƙaice.
Yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata sami mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara a hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19 a yayin da yake alƙawarin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar buɗe al'amura a ƙasar. Cacar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin. Kotun kolin Isra'ila za ta zama na biyu a yau Litinin don fara sauraron ƙara da aka shigar jiya Lahadi akan yunkurin Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu na daɗa mukamin gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi.
Sannan za mu yi sallama da ku masu sauraro sai kuma zuwa can an jima bayan karuwa mu sake dawowa da shirinmu na dare. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jerry Leather's Question da ta daidaita mana sauti da injiniyan da ya sada mu da ku da kuma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara sauri lafiya. Ma'assalam. To yanzu kuma sai a dakaci shirin matasa shirin yau da gobe.